l'écoute de VOA Afrique.
Sashen Hausa na murar Amurka VOA ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishin Sashen Hausa na Abuja akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Sai kuma ta yanar gizo akan voahausa.com ko sashenhausa.com. Kazalika za a yi sauraron mu ta gidan rediyon Amfani, Fara'a, Niyya, Sarauniya da Dalol a jamhuriyar Nijar. Sai ta Alfa Radio a Kumasi, Ghana. Masu sauraro, barkamu da dawowa wannan shiri na musamman da ni Umar Faruku Musa zan gabatar daga ofishin murar Amurka na Abuja. A wannan shiri za a ji cewar kungiyar Islama ta Halikul Zikrullah ta yi addu'a ta musamman a Filato. Menene muhimmancin ziyarar shugaban Nijar Muhammad Bazoum ƙasar Algeria? Muna da zantawa da mai sharhi. Hakanan kuma za mu ji abin da ya biyo bayan zanga-zangar manoma a ƙaramar hukumar Demsa a jihar Adamawa kan rashin jituwa da makiyaya. Yau Laraba, kamar yadda aka saba, akwai shirin ciwon ya mace da Aishatu Ma'azu za ta gabatar. Za mu kammala da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Farko ga labaran duniya daga Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. An kashe mutane 72 a tarzoma da kuma kwasar ganima a Afirka ta Kudu, in ji 'yan sanda a jiya Talata, yayin da ake zanga-zangar nuna adawa da tsare tsohon shugaban kasar Jacob Zuma. Rikici ya barke a makon da ya gabata lokacin da tsohon shugaban kasa Jacob Zuma ya fara zaman kurkuku na tsawon watanni 15 saboda raina kotu. A cikin rikice-rikicen kasar mafi muni a cikin shekaru, masu satar dukiya sun lalata manyan shagunan kasuwanci da sauran wuraren sayar da kayayyaki da na kasuwanci a lardin Gauteng, wanda ya haɗa da babban birnin ƙasar Johannesburg. Jami'an tsaro kamar ba za su iya hana wawure kayan da kai hare-hare ba, wanda kuma ya faru a lardin mahaifar Zuma, KwaZulu-Natal da Soweto. Amma masu zanga-zangar sun kuma hau kan titi don yin tir da matsalar tattalin arziki wanda ya ƙare yayin annobar coronavirus a shekarar ta gabata. Yunkurin ƙasar China na fara tasirinta a gabashin Turai na iya kawo cikas idan aka kayar da Firaministan Hungary Viktor Orban a cikin abin da ake shirin zama zaben bazato ba tsammani shekara mai zuwa. Kasar Hungary a ƙarƙashin Orban ta ƙara ƙulla ƙawance da China, wacce ke kallon kasar a matsayin babban jigon kokarinta na isa Turai da abubuwan da ke kudurinta na ƙasa da ƙasa, wanda ya haɗa da kayayyakin more rayuwa da ayyukan al'adu a nahiyoyi da dama. Daga cikin waɗannan ayyukan akwai sabon layin dogo da ya tashi daga babban birnin Hungary Budapest zuwa birnin Belgrade na ƙasar Serbia. Har ila yau Hungary ita ce ta fara samar da shafin yanar gizo da aka tsara na zangon farko na kasashen waje na jami'ar Fudan, ɗaya daga cikin manyan cibiyoyin ilimi na ƙasar China. Amma a cikin wasiƙar da ya aike wa shugaban China Xi Jinping a ƙarshen watan da ya gabata, magajin garin Budapest da wasu fitattun 'yan siyasar Hungary da yawa sun yi alƙawarin dakatar da dukkan ayyukan biyu idan sabuwar haɗakar 'yan adawa ta hau karagar mulki a zaben majalisar dokoki na shekara mai zuwa. Wata gagarumar kungiyar masu kutse ta yanar gizo da ke da alaka da rundunar juyin juya hali ta tsaron ƙasar Iran ta kaddamar da wani kutsen yanar gizo ga farfesoshin jami'o'i a Birtaniya da Amurka a wani yunkuri na satar bayanansu masu muhimmanci, kamar yadda binciken wani kamfanin tabbatar da tsaro a kafofin yanar gizo mai suna ProPoint ya nuna. Kungiyar da aka sani ta TA-453 da Charming Kitten ta yi ta shiga burtu a matsayin gungun wasu masana 'yan Birtaniya da ke tsangayar Asiya Afirka ta jami'ar London tun aƙalla watan Janairu don tunkarar waɗanda za su cuta, a cewar kamfanin na ProPoint cikin wani sabon rahoto da aka fitar a jiya Talata. Masu binciken kamfanin ProPoint sun ce ba za su iya tabbatar da cewa kungiyar masu kutsen wani ɓangare ne na rundunar tsaron Iran ba, amma sun tantance da amincewa da cewa tana goyon bayan ƙoƙarin rundunar juyin juya halin da ke tattara bayanan sirri. IRGC an kafa ta ne bayan juyin juya halin Iran a matsayin rundunar kwatankwacin sojojin Iran. Masu satar bayanan sun taɓa kai hare-hare kan masu binciken harkokin lafiya na Amurka da Isra'ila da taron tsaro na Munich da yakin neman zaben shugaban Amurka, a cewar ProPoint. Ɗaya daga cikin waɗanda ake zargi da hannu a kisan shugaban ƙasar Haiti Jovenel Moïse ya kasance mai ba da tsegumi ne ga hukumar DEA wani jami'in hukumar yaki da miyagun ƙwayoyi na Amurka ya faɗa murya Amurka a cikin wata sanarwa ta sakon email. Jami'in ya tabbatar cewa bayan kisan shugaba Moise wanda ake zargin ya tuntuɓi wani jami'in DEA da ke kula da Haiti, shi kuma jami'in ya buƙaci wanda ake zargin da ya miƙa kansa ga hukumomin yankin tare da wani jami'in ma'aikatar harkokin wajen Amurka. Sun ba da bayanan ga gwamnatin Haiti cewa an taimaka wajen miƙa wuya da kama wanda ake zargin da kuma wani mutum guda. To sai da jami'in hukumar yaƙi da miyagun ƙwari ta DEA din bai bayyana sunan wanda ake zargin ba. Yawan masu kamuwa da cutar coronavirus a cikin Amurka na sake ƙaruwa bayan yin ƙasa na 'yan watanni, yayin da yawan sabbin kamuwa da cutar a kowace rana ya ninka sau biyu a cikin makonni uku da suka gabata. Wanda nau'in cutar da ake lakabi da Delta mai saurin yaduwa ke kama waɗanda ba su yi rigakafi ba, tare da cunkuɗuwa a ranar hutun hudu ga watan Yuli. Tabbatar da cututtukan sun hau zuwa kimanin 23,600 a rana a ranar Litinin daga 13,300 a ranar Laraba 23 ga watan Yuni, a cewar bayanan jami'an Johns Hopkins. Kuma banda jihohi biyu, Maine da North Dakota sun ba da rahoton cewa yawan waɗanda suka kamu sun ƙaru sama da makonni biyu da suka gabata. Babu shakka abu ne mai yiwuwa cewa muna duban daidai da lokacin da muka yi tsammanin za a samu hauhawar cutar bayan hutun ƙarshen mako na ranar 4 ga watan Yuli, in ji Dr. Bill Powderly, daraktan ɓangaren cututtuka masu yaduwa a makarantar medicine na Jami'ar Washington a St. Louis.
Labaran duniya kenan aka fara, yanzu kuma za mu shiga babin mu na rahotanni. A jihar Filato, kungiyar Haliku Zikirullah ta gudanar da gagarumin taro da addu'a na zaman salama a ƙasa, inda ta buƙaci sauya ɗabi'u zuwa na kirki. Ga rahoton wakiliyarmu Zainab Babaji.
Taron wanda ya janyo al'ummar musulmi daga fadin Najeriya har ma da kasashen ƙetare ya ba al'ummar damar ganawa da juna da faɗakarwa kan muhimman batutuwa na rayuwa. Abdulrahman Zakariya Okurgui shine shugaban kungiyar Hilaku Zikir reshen jihar Filato kuma sakataren kwamitin shirye taron na ƙasa.
Halin da ƙasa ke ciki na tsoro na tashin hankali fargaba da shaurinsu, babu wanda zai iya fidda mu daga wannan abin sai Allah. Iya alternative din shine koma ga Allah mu roke shi gafara zulubin mu ya fi mana. Allah ya dawo mana da zaman lafiyar mu da dorewar arziki da kwanciyar hankali a ƙasar mu.
Gani yadda taron ke da muhimmanci ya sanya wasu musulmi daga kasashen waje suka yi tattaki zuwa Jos.
Sunana Alhaji Aliyu Sisa Shakda Dauda Fas, ina wakilta kasar Niger. Abubuwa sun yi muni kwarin gaske, wanda ya kamata ga shugabanni tsakanin Najeriya da Niger su tsaya su jajirce su ɗauki mataki su ga cewa sun magance waɗannan abubuwa da suke gudana. Musamman ma ƙasashen guda biyu kowace tana da jami'an da suke kula da shige da ficen mutane. Duk da waɗannan jami'an, amma kuma a ce ana wutuwa da bindigogi da makamai tsakanin Niger da Najeriya. Wannan abun bai kyau ba.
Shi ma Alhaji Dan Nasarawa Jalsu yace taron na da muhimmanci musamman a wannan zamani mai sarƙaƙiya.
Alhamdulillah, wato wannan taro ba karamin nasara bane yin sa irin wannan lokaci wanda ake samun gurɓacewar tarbiyya da kuma abubuwa na rayuwa. Dukkan wanda ya sani da musulmi da wanda ba musulmi ba ya san duk mai ambaton Allah yana da imani a cikin zuciyarsa. Sannan kuma wannan taro ana shirya shi an kira malamai ne za su yi maganganu muhimmai dangane da zamantakewa tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba, a sani cewa dukkan addinan nan guda biyu bai yadda da ta'addanci ko kuma wani abu na ɓatanci ba.
Su ma mata ba a bar su a baya ba a wurin taron, domin kuwa sun yi jawabi akan irin gudunmawar da suke bayarwa wajen ba da tarbiyya ga 'ya'ya.
Sunana Saida Aisha ni jika Shehu Ibrahim Yassi ne na Kaula. To alhamdulillah, kamar mu ta ɓangaren mata, muna ba da gudunmawa na faɗakarwa na a zauna lafiya.
Sunana Saida Umu Hani Jos. Muna godiya ga Allah subhanahu wata'ala da ya zaɓe mu a cikin wannan tafarki na tarbiyyar mu, ba ma yara kaɗai ba, tarbiyyar har da iyayen yara. domin ita dariƙar tijaniya ta zo mana ne da tarbiya na biyayya ga na gaba sannan kuma da tarbiya na sa ƴaƴa a cikin makaranta domin ilimi shi yakan kawo samun saukin waɗannan tashe-tashen hankali
an kuma gudanar da zikiri da addu'o'i da fadakarwa don warware matsalolin tsaro a Najeriya Zainab Babaji muryar Amurka daga Jos a Najeriya
Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum na ziyarar aiki a kasar Algeria inda zai gana da shugaban kasar Abdulmajid Tebboune mai sharhi kan lamuran yau da kullum Abdulrahman Al-Kasum ya ce ziyarar na da tasiri mai ma'ana ga kasashe biyar na yankin Sahel
ita Algeria Najeriya mu ce ta arewa inda kasan muhimmancin Najeriya a kudancin Nijar haka Algeria take da wannan muhimmanci a arewacin Nijar muna da iyaka ta kilometer 974 da su kuma ita kasa ce muhimmiya bisa abubuwa da dama ko maganganu na tattalin arziki ko maganganu na ilimi mai zurfi da maganganu na bangaren tsaro in kan lura da irin yanda dimbin jami'an tsaron mu suke samun horo a Algeria ofisoshi da kuma kwarewa musamman abin da ya shahi tuki na jirage na yaki musamman helicopter yaki masu dura angulu in ka dauki wajen magana ilimi mai zurfi inda kowace shekara ake bada scholarship ta daruruwa ga yara wanda za su zuwa su shiga jami'a da kuma wanda suke zuwa don su samu kwarewa ta bangare daban-daban haka in ka dauka ta wajen magana tattalin arziki ita ce huhunda tanan ne jahohin Agadez da Tawa suke shakar iska har da jihar Talabiyin iyakanmu da su ta jimarge saboda dalilai na tsaro da wasu ƴan maganganu kuma na siyasa
shin kana ganin ziyarar nan ta shugaba Muhammad Bazoum za ta iya janyo hankalin hukumomin Algeria su bada haɗin kai a yakin da kasashen Sahel ke kafsawa da ƙungiyoyin ta'addanci
kokarin da ake na yaki da ta'addanci na tabbatar da tsaro cikin yankunan nan kin sa bakin Algeria cikin abin da ake yana iya zama cikas kuma shine ke ci gaba da zama cikas ko banza maganganun da shugaban kasar Niger wannan na karshe bisa samu wasu sojojin waje irin na kasar Faransa da sauransu wasu maganganu ne wanda za su taimakawa alaka ta ƙara gyaruwa da Algeria saboda ita Algeria da Faransa akwai bakar gaba saboda bayan da za a yi a ce wannan yana nan wannan yana nan amma wannan wasu abubuwa ne wanda na tabbatar da za su a hida mai ido kuma abin da ya kamata sani lokacin shi shugaba Bazoum yana ministan harkokin waje a Niger an samu ci gaba kwarai tsakanin alakan Niger da Algeria har an kai ma ana tunanin za a hida visa a tsakanin su to amma na san da wasu abubuwa ne wanda yanzu za su dawo akan teburi in ka kalli yanda tawagan nan ta shigo da tirishi da minista wanda ke kula da na ilimi na husa'a da irin minista mai kula da ayyukan agaji da ministan harkokin waje da sauran mutane cikin tawaga to na tabbatar da akwai bayanan da za su fitowa masu kyawu kuma masu kwari wanda za su umfani ga al'ummar Niger za su umfani ga yankin Sahel kuma za su umfani na musamman ga jihar Agadez da jihar Tawa da ma jihar Talabi
mai shirin kan lamuran yau da kullum Abdulrahman Al-Kasum kenan a zantawarsa da Suleiman Muni Barma a Yamai biyo bayan sanya shinge kan hanya da manoma suka yi a yankin Demsa na jihar Adamawa kan rashin jituwarsu da manoma wakilinmu a Adamawa Salisu Garba Lado ya jiyo mana bayanan dukkan bangarorin da abin da hukumomi ke cewa kan lamarin
rikici tsakanin manoma da makiyayan dai ya sake barkewa ne a karamar hukumar Demsa inda aka kai ga manoma ga yin zanga-zanga aka kai ga dade wata babbar hanya wadda ta hana al'umma masu zirga-zirga a wannan yankin gudanar da lamuran su Malam Ayuba Gawon wadda ke zama ɗaya daga cikin jagororin da suka jagoranci wannan zanga-zangar shine wadda ya mana ƙarin bayani kamar haka
damuwan mu a wannan wurin ke kara kafa yanzu nan muna fama da tatin shanu ruwa yana yi kana tafiya gona ba kwanci hankali iya muna fita furtuli sane a fita fitilan a gona kuma ta sun yi ya da safa daya wani ma yana kokarin goyo tani ya shin ya kin kafa ta sai sai ya shin ya wuri ya zama fili ne yanzu shine damuwan da ke damu mu an sun shi abin sun shi amfani nan ba a fiya ta fara kokarin da shi a farko haka ba abin da za a yi ba abin ya shi mun ya sa muka zo da kuka
Alhaji Abdullahi Umaru wanda ke zama wakilin fulalin Lamtari shima yayi nashi bayani ne manoma da suke wannan yanki ba zanga zanga za su yi ba ya kamata su nuna irin barnan da aka yi musu domin su a kungiyance su dauki mataki
da yamman nan nayi labari akwai wani dan zanga zanga wanda ya tashi an ce mutanen boy sun gamar da gonakin su to ya kamata go da in sun yi abun nan ko sun gamar da gonakin su tunda akwai manyan mutane a wajen bangaren mu mutane ya kamata su gaya mana bayan maganga ne za su tada fitina sai su gaya mana mu za mu je mu duba za mu nemi hukuma ya je duba wannan guri a tabbata wannan ayi banna ne ko ba ayi banna ba in ayi banna dole a bi doka a tabbata su ayi ne suka yi banna a wuri
duba da cewar wannan zanga zanga an gudanar da shi ne a kofar fadan mai martaba a mabata na koyi nasaran tattaunawa da ɗaya daga cikin mai magana da yawun masarautar mai suna Boyki wanda ya tabbatar min da yadda al'amarin ya kasance
fulani mazannan kasar Sabullahi ta gefen kwaine a cikin kasar Demsa Emirate Council ta je ta nuna musu buktoli akwai mai suna Buju wanda shi ya faɗa shi zai fita hanyarsa ba zai bi hanyar da Emirate Council ta bashi ba yana da hanyar da zai fita tsakanin jiya da yau jiya kuka ya fita buktoli cikin gonan shinkafa kai ta cikin gonakin mutane a area sannan mutanen Sabullahi suka dungumi kansu maza da mata suka kawo kansu gudun hamabata sun zo sun fara toshe kana da dama suna noma a finnan ba su taba samun fitina da kowa ba bana ga fitinan da suka samu kansu a ciki
rundunar yan sannan jihar Adamawa sun yi kokari gurin kwantar da wannan tanzomar hakan ta sanya na tuntubi kakace rundunar yan sannan jihar Adamawa wato DSP Suleiman Yaya Guroje domin ya mana karin haske da halin da ake ciki a wannan yankin
halin yanzu a komai dai ya lafa sakamakon kokarin da jami'an tsaro da kuma masu fada aje da kuma shi mai girma sarkin Demsa wato amma kaka domin sun shiga sahu kuma suka Allah cikin ikon sa sun samu an daidaita al'amarin sannan shi commissioner yan sanda na jihar Adamawa ya ba da umurni a gaggauta duba al'amarin su gudanar da bincike sannan kuma duk wanda suka yi da hannu a aikata irin wayannan ta'asa a tabbata an yi musu hukuncin da doka ya sanar da
wannan matsalar manoma da makiyaya dai a jihar Adamawa al'amarin yana da ci gaba Salisu Muhammad Garba sashen Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
kar a shafa murar Amurka ake faro a shirin hantsi daga Abuja ga shirinmu na gaba
Mai sauraro barka da hantsin wannan rana ta Laraba mu barka da kasancewa da shirin ciwon yamace daga nan sashen Hausa na muryar Amurka kamar kullun dai sunana Aisha Mu'azu makonni uku kenan muka bude shafin maudu'in da muke tattaunawa a kai ne take siyasar mata a kasar Hausa da abubuwan da suka dabaibaye ta mun karbi bakoncin Hajiya Halima Hassan Tukur tsohuwar yar majalisar wakilan Najeriya a jamhuriya ta 67 kuma mai baiwa mataimakin kakakin majalisar tarayyar Najeriya shawara akan al'amuran da suka shafi mata da yara da Hajiya Abida Hanif Abdullahi kwararriyar lauya kuma masaniyar halayyar dan adam kafin mu dora ga wani dan gutsire daga cikin bayanan Honorable Halima kafin lokaci ya ci mana inda take cewa
to tun magana kudi ma bata taso ba tun harko babu inda aka ce ka ba madarajar kudi babu a constitution APC ne PDP ne AFGA ne wata tsaya ce babu inda aka ce ku ba madarajar kudi su dalike da wakilan al'umma ne su suje su yi muku zabe na gani to meye nasu na an san kudi kuma su wadanda ke ba su kudi meye hujjar su na ba su
To a yau zamu tashi akan tambayar da nayi wa Honorable Hajiya Halima a game da yadda al'umma za su tantance dan takara ai sauraro lafiya
Kuta yaya al'umma za su fahimci wannan ya cancanta mu zaba da maganar cincinta ke gan yanzu kwanan nan za a zo a fara zabe na ward inda za a tantance ɗan delegates din nan a lardin inda a ce delegates da za su zabe a kai ga matsayin tsaye da wanda zai je majalisa da wanda zai ka to su waɗannan ne kuka ce kun amince na ward din naku kun fito da su an ba su delegate su ne har yau za su kuma su zaben
to kuma ko in yankin wurin nan ne gunduman nan ba wani wuri ne aka dauko ba ai kun san kiman kowa kun san kiman ita diya macen kun san kiman shi da namiji kuma shi da namijin ya taba rika kujera ne ai kun san irin alherin da ya muku ko kun san irin an san ikin ku da ya muku dan harkar majalisa ba wai alheri ba a'a abin da zai kawo muku gida abin da zaku amfana abin da zaku karu da shi shine magana da irin dokokin da kuka abuwa yana addaban ku a cikin kauyen ku irin abin da zai kawo muku sauki to ita diya macen ga ita ma in har ta tuwa muku aiki za ku iya tantance irin mutuncin da tayi muku da irin ayyukan da tayi muku sai ku yi da ita ya danganta ga duk wanda ke da kima na aiki to shine ita majalisa ba a ce in ka majalisa daya biyu uku an gama da kai ba a'a in dai har jama'arka suna jin dadin wakilcinta suna jin dadin haƙƙin su kana kare musu haƙƙin su to in so 100 zaka yi in sun amince maka za su kada maka kuɗi ba a ce in kin yi biyu uku ya kare ba a'a kuna iya ku maimaita amma an zo ana nuna kuɗi wanda yake muku aiki wanda yake ganin kiman ku na tosta muku yana fina muku injin ku shine kuke turiya din bai da kuɗin da zai muku a kawo na mara gaskiya a aza shi mara gaskiya a aza shi ya riga ya biya ku kuɗi ya gama aikin shi tunan da ya baku kuɗi to me kuke jira gare shi ko kun ce zai muku aiki ba zai muku aiki ba din ya biya ku kuɗin kuma kun ansa
Hajiya Abida cikin bayanan honorable ta ce akwai muhimmancin shigo da mata matasa cikin tafiyar siyasa ta yaya za a kai ga cimma wannan manufa
matasa ba a ba mu ikon mu gwada mu gani ba yanzu da aka ba mu an ga canji alal misali yanzu ESCC boss din nan da aka sa cikin kankanin lokaci an ga billion nawa yayi recovering daga hawan shi office din su suna alfahari da shi kowanne matashi yana alfahari da shi cikin kankanin lokaci to a ba matasa su a gwada aka gani ba a gwada a gani in bai yi ba sannan sai a ce okay bai da aka ba shi an ga canji
Hajiya Abida akwai mata da aka ba su damar jagorantar al'amuran al'umma a baya sai dai kuma sun ci amanar da aka ba su wanda hakan gaskiya ya saba da halayyar mata da aka sani ba ki ganin wannan zai iya janyo mata na kasu
misalin da zan bada kamar yanzu minister na humanitarian affairs Hajiya Sadiya Umar Faruqi lokacin da aka harkan palliatives din nan daidai gurgudu ta raba abin da aka bata amma saboda rinjayin da ke kan maza aka fito aka ce a aita cinye kai shiru ta zauna Allah da ikon ta ba ya fitar da ita ba nan aka gano ta raba kaya amma babu kaya tun daga nan zaki ga mu ma ana danna haƙƙi mu ba a bari mu fito mu yi abin da ya kamata
sai mu yi magana game da matsalolin yara da mata domin ganin cewa waɗannan biyun masu rauni domin tabbatar da cewa an kare musu haƙƙi da ƴancin su da mutunci
mata dai yanzu mu yi magana sashin mulki da cincinta a sa su ga kowanne irin fari na mulki da ake tafiya da shi a Najeriya ya Allah na gidan siyasa ne ya Allah na lawyer ne ko duk dai inda mace ta samu kanta na sashin mulki ne ayi da ita cincinta da nata amfani su kuma yara haƙƙi su yara ta yi bisa kan uwayensu uwayen nan ya Allah ya kamata a ce suna sa su bisa hanya don akwai haƙƙin ɗa da mai don haka yaro bai kamata a ce an sake masa yana abu yanda yake dama balle yanzu ga yanda al'amura suka canza zamu ce zamani kuma mun yi maka mu adalci to ko zamani ya zo bai kamata mu bari mu cuta ma al'umma ba mu cuta ma kanmu da ƙarshe duka akan mu ne zai ƙare ya kamata a kula da harkan yara da irin mutane da suke yaran suke mu'amala da su da irin yanda suke tafiyar da al'amuran su ne da gobe don a rika tsawatawa
idan ka je misali wasu kasashe zaka ga akwai tsari da aka yi wa inda yara za su samu moriyar rayuwa yanayin karatu da dai sauransu akwai wani tsari da kike gani Najeriya ya kamata ta yi ko kuma take shirin ni abubuwan more rayuwa na yara ni da kusa ma in ci abun dai more rayuwa dai bai dai wuce ma dai abin da ya danganci harkan ilimin su ba don aka gyara harkan ilimin su ka gyara musu makarantun su aka gyara musu komai ko shi ma abun more ma rayuwa ne ba wai sai farnin wasa ko wani tsalle-tsalle ba ya ka gwamnati naga tana iyakan kokarin ta tattai gyara makarantun ne irin su UBEC naga tana kokarin ta ma yanzu har da ma wani abu na dan wasa na yara naga suna kai makarantun ne kuma muna ganin kaman bai isa ba a kara karfi yanda zai isa saboda in ba samu ilimin nan cikakke ba duk wani maganan more ma rayuwa duk bai ta so hakan yara ya cincin doke shi da muhimmanci waɗanda hakkin yara ta yi bisa kansu da ministry din da yara ta yi bisa kansu ya kamata su tashi tsaye su yi abin da ya cinci
Hajiya Abida akwai malaman da suke ba da fatawar halarcin yin shugabanci ga mata a wani bangaren kuma kasancewar Najeriya kasa da ke da addinai da al'adu daban-daban ba ki ganin bayanan can naki suna cin karo da juna
ni ban san gaskiya in shiga harkan malamai saboda ban da ayan da zan jawo ko kuma na ba da tsokaci ne game da maganar da muka yi amma dai kadan daga ciki da zan kara shine mulki yana nufin to rule
wato shugabanci
kuma yana nufin leadership
jagoranci
to abin da nake nufi is kamar yanzu a ce akwai masana'antar da duka namiji ya kamata ya rike shi amma sai a sa mace akai irin shi ne nake magana ni ba fito in yi maganan a namiji ya fi mace ko kuma mace ta fi namiji ko kuma a abinda namiji ke yi mace ko ta hauza ta fi shi ni duk wannan ba shi nake son yi magana akai ba Allah ya san dalilin da yasa namiji gaba mace tana son tarayya mace tana son kulawa sannan mace tana son jagoranci amma kuma in tana da namiji a gabanta sai kiga yanzu ko a gida namiji shine shugaban gida amma wace rana affairs din gidan wace kula da gidan gaba daya gidan mace ke yi Allah ya san da wannan shi yasa namijin ya dora ta da ya nuna mata hanya amma da ya dora shi kuma yana nuna mata hanya komai sai ya ban mata tana yi amma shine head da so ni ma haka ne nake nufi inda ya kamata mata ne kawai a bata ta yi shugabancin ta a bata ta yi mulkin ta a bata ta jagoranta inda kuma ake gwagwarmaya maza da mata aka keɗe offices aka ce wa'annan na mata ne su tsakanin su sai su hada kansu su ga wa za su fitar ko kuma ya za su fitar da shi wannan maganar Allah ya faɗa ya sa namiji a gaba mace ta biyo bayan shi ba wai dan ya fi son namiji ba ko kuma a'a ba wai dan ya san namiji ya fi karfin mace ba a'a mace tana son kulawa tana son tarbiyya tana son ya jagorance ta ya nuna mata
honorable mata da ake bautar da su annoni daban-daban wanda ya sa aka kirkiri umar naftik wato hukumar da ke yaki da fatauci na mutane yaya wannan al'amari yake kasancewa kina mu'amala da harkokin mata har yanzu ina ake akan wannan batu
wannan hukuma ma ina gani kusa in ce mu na arewa ta shahima bu shahima kwareba to ba suna dokan mata ne suna kai su kasan waje kuma suna kai su canza sunan za a ba su aiki ne ko ba aikin ake ba su ba ana kai su suna zama ne na zaman banza zaman rashin kamun kai wasu su je ma su aikin bauta wasu su samu kansu cikin wani halin halaka na shayi akan waɗannan abubuwan ne sai aka kiro wannan hukuma saboda a daraja mata da suna da irin darajar da Allah ya ba saboda wasu rashi ne yake kai su ga waɗannan abubuwa wasu kuma rashin wayewan ilimi ne zuwa ga uwayensu shine suke fada cikin wannan abubuwa ga sunan dai dalilai da yawa suka fada cikin kuma suna dubin in sun je wanda nace rashi ne in sun je za su samu kuɗi ne amma za su wahala mutum nawa ne ya je ya samu kuɗin da yake nufin zai samu kuma ya dawo da lafiyar shi kuma kin samu kuɗin ma kin dawo ba ki dawo kuma da lafiya ba me amfani shi to ita hukuma nafci na ga tana ta kokarin ta dan ta hana ma yara ƙanana ga da ake kai gidaje wanke-wanke ana kai su kuɗe zuwa mutunci ne na diyamaci don abun ya ragu ba kaman da ba sai dai ƙara ilimatar da uwaye ya kamata a yi ta yi a fasakar da su don su sani
To mai sauraro iya bakin abin da shirin ciwon ya mace ya kunsa kenan a yau sai a kasance da mu a wani sabon shirin idan Allah mai kowa mai kuma ya raya mu zuwa makon gobe yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma wanda ya daidaita mana sauti Solomon Abu da bakin namu honorable Hajiya Halima Hassan Tukur da Hajiya Abida Hanafi Abdullahi ni Aisha Mu'azu nake mana fatar alfahamu wani lafiya
Awal Garba zai kawo mana shirin jaridu daga Jamhuriyar Kamaru.
Jaridar Kamaru ce din a yau ta mana cewa a zaman da aka yi tsakanin hukumar kwallon kafa ta duniya FIFA da kuma hukumar kwallon kafa ta kasar Jamhuriyar Kamaru FIGAFO yanzu dai an warware ta gama da yake tsakanin manyan ma'aikatan wannan bangaren na kasar sai kuma jaridar Indar ita kuma cewa ta yi shugaban kasar Kamaru Mustapha da mai ɗakin sa Shatai Biya sun fice daga kasar domin kai ziyara ake zuwa kasashen ƙetare sai dai sun yi zaman zirshen na tsawon shekara guda ne a kasar kinga su ta korona ba ta bazu a fadin duniya ba kaya gajen rushi kuma ta hango mana cewar hukumar FIFA ta duniya ta da daga wasu kasar kamaru da ta gina a kasar a cikin harkokin wasanni na kasar jaridar rafiyar ita kuma ta gomi ta mana cewar kamfanin wutar lantarki na kasar kamaru eneyo sun fara ta kusaka ga waɗansu makama kan kamfanika na kasar da mu rashin biyan su kuɗaɗen wutar da suke amfani da su a kowane lokaci kamfanika ne sun haɗa da kamfanin ruwan sha na kasar Kamota da kuma kamfanin Alukam da kuma na Kartel da sauransu. Jaridar Kotijiyan kuma ta labarta mana cewa ministan kiwon lafiya na kasar Musa Maruda Malashi ya yi ba wa 'yan kasar ta Jamhuriyar Kamaru wajen kokari da suka yi na karɓan rigakafin allurar cutar coronavirus wanda ta addabi duniya baki ɗaya. An da aka fara gudanar da allurar na gama gari Amurka a faɗin sassan jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala shirin namu na wannan makon ne da jaridar Horizon Allah ita kuma ta shirya mana cewa shugaban kasar jamhuriyar Kamaru Mr. Biya ya yaba wa masu aikin a taba bayan kasar Allah take kokari na ganin cewa sun haɓaka bangaren sufuri a kasar jamhuriyar Kamaru. Muhammad Abul Garba muryar Amurka da kasar Kamaru.
Masaro da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman. A madadin murar Amurka, ni Umar Faruk Musa da na jagorancin shirin ke fatan ku kasance lafiya.